sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:69 sai kuma kilo hazihu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrika zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Sarfido Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau, Juma'a 28 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Ga kanin labarai.
An gano cewa tsohon mai bayar shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala 500,000 daga kasar Turkiya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron Amurka guda biyu, an kuma jikka da soja ɗaya a lokacin wani tsunami da suka kai wa 'yan kungiyar ISIS. Kwamitin ƙwararru manazarta na dukkanin jami'in Amurka biyu sun buƙaci Majalisar Tarayyar Amurka da ta sake tunani kan taimakon da take bai wa ƙasar Masar.
Kanin labaran kenan. Tsohon gwamnan jihar Gombe kuma shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Majalisar Dattijan Najeriya ya ce zargin da ake yi cewa an sami bayani kan kisan Sheikh Ja'far Adam shekaru 10 da suka shige a jihar Kano ba shi da tushe sauran.
Ai lokacin da aka ce Sheikh Ja'far, ina Gombe, ina gwamna, gwamnan PDP, shekarau yana gwamna, yana gwamna NPP, ni ina gwamna, shi yana Kano, mai haɗa da Kano da haɗa san ma ga yadda aka tsara kashe Sheikh Ja'far ne ba.
Fadar shugaban kasar Najeriya ta ce ba bita da kulli take yi wa 'yan jam'iyyar PDP kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa ba, domin a ce wata
lokacin da ake wannan kabargaza ake zama a kan tebur kamar za a ci abinci a fito da kuɗi can na dala ana karkasawa. An zai ce an jam'iyyar ABGA ko APC ko Labour ko a kiran an hamburya.
Za ku kuma ji shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, wanda a yau za ku ji ci gaba da aka samu kan yaƙi da zazzaɓin cizon sauro, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Tsohon mai bayar shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala 500,000 daga kasar Turkiya, ya kuma karbi dubban kudade daga jami'an kasar Rasha duk da cewa an gargaɗe shi a shekara ta 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar ɗin rundunar sojan kasar akan cewa kada ya karbi kudade daga gwamnatocin kasashen waje. Bamu da hujja ko kaɗan da ke nuna cewa ya sami izini daga sakataren rundunar sojan ƙasar da sakataren harkokin wajen Amurka akan ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatoci kamar yadda doka ta tanada, kamar yadda ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat da ke kwamitin bincike Elijah Cummings ya bayyana a jiya Alhamis a lokacin da ya gabatar da takardun da aka samu game da binciken Flynn. Ɗaya daga cikin takardun sun nuna cewa Office Inspector General ɗin ma'aikatar tsaron Amurka ya fara gudanar da bincikensa a kan Flynn, ya nemi izinin kan Flynn ko ya karɓi izinin karɓar kuɗaɗen daga gwamnatocin ƙasashen waje ko a'a, abinda kuma ke cikin binciken da 'yan majalisar ke yi. Mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House, Sean Spicer, ya ce ma'aikatar tsaron Amurka za ta tabbatar da cewa idan abin da Flynn ya yi ya saɓa wa doka. Amma kuma Sean Spicer ya ce gwamnatin Trump ba ta binciki Flynn ba kafin ta ba shi aikin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro, saboda ta dogara ne akan sabunta binciken da aka yi na shekara ta 2016 a lokacin da gwamnatin ta gabata, wanda kuma shi Flynn ɗin ya yi tafiya zuwa ƙasar Rasha ne a shekara ta 2015.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron Amurka guda biyu, an kuma jakata soja ɗaya a lokacin wani samame da suka kai wa 'yan IS a shelkutar su da ke gabashin Afghanistan. Wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta ce dakarun tsaron Amurka na gudanar da wani samame ne tare da jami'an tsaron Afghanistan a lokacin da aka kai musu harin da yammacin Laraba. Faɗan da ake yi da ƙungiyar IS na da mahimmanci ga duniya, amma kuma hakan ba zai yiwu ba tare da an rasa wasu rayuka ba, a cewar General John W. Nicholson, kwamandan dakarun Amurka da na Afghanistan, wanda ya amfani da lakabin 'yan ƙungiyar IS da ke lardin Klosaram a shelkutar 'yan IS ɗin a cikin sanarwar. Gwamnan jihar Nangarhar Gulab Mangal ya ce farmakin da aka kai a gundumar Acin da ke yankin Pegge ya yi sanadiyar mutuwar IS da yawa inda aka kashe kusan mayakan kungiyar 40 aka kuma kama wasu bakwai a cewar gwamnati a farkon watan nan ne jirgin yakin Amurka ya jefa wani bom akan kungiyar IS a Nangarhar harin da aka kai din ana wato daukar sa a matsayin wani bangare na kokarin murkushe kungiyar jami'ai dai sun ce akalla IS 92 ne aka kashe a harin da aka kai
labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Daya daga cikin sakonnin da ke fitowa kararrar sakamakon ganawar da shugaba Donald Trump da ƴan majalisar ƙasar akan Koriya ta Arewa shine sake nana ta muhimmancin yin amfani da takunkumin kare tattalin arziki da bin hanyar diplomasiya dan matsa ma Koriya ta Arewa lamba ta koma kan teburin sasantawa yayin da ake gabanin babu tabbas ga komawa bisa kan teburin sasantawar kwararru na ganin goyen bayan da China akan wannan kokari yana da muhimmanci to sai dai kuma abin tambaya anan shine ko China za ta goyi bayan matakan da ake shirin dauka akan Koriya ta Arewar kwararru a China sun ce gwamnatin kasar na iya bakin kokarinta dangane ta takawa Koriya ta Arewa birki a farkon shekarun nan China ta rage yawan gawayin kwal da ake shigowa da shi kasar daga Koriya ta Arewa haka kuma ta ƙara tsuki hanyoyin hada-hadar kudade zuwa Koriya ta Arewar Lucho dake zama wani babban malami dan asalin Koriya ta Arewa da yanzu haka ke koyarwa a wata makarantar kimiyya dake Arewa maso gabashin China ya ce duk bankunan kasar China sun dakatar da harkokin su da bankunan kasar Koriya ta Arewa
kwamitin kararrun manazarta na dukkanin jami'in Amurka biyu kan dangantakar Masar da Amurka sun buƙaci majalisar tarayyar Amurka da ta sake tunani kan taimakon dala biliyan 1.5 da ake baiwa Masar a daidai lokacin da kasar ta kasa shawo kan matsalacin zarafin bil'adama kwararren sun nuna cewa karkashin shugabancin Abdul Fattah al-Sisi sojojin Masar ba sa mutunta haƙin bil'adama haka kuma gwamnatin kasar na taimakawa wajen yada aƙidar kinjinin Amurka ƴan kwamitin dai sun gabatar da wannan buƙatar ne a wajen taron kwamitin na baya-bayan nan Michel Dun Director shirye-shirye kan gabas ta tsakiya kungiyar samar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta fara jawabin ta ne da bayanin wani hoton bidiyo da ke nuna sojojin Masar na kashe wasu da ake zargin ƴan ta'adda ne a yankin Sinai ta kuma yabawa shugaban ƙasa Donald Trump kan yadda bai damu ba wajen baiwa Masar duk abin da take so lokacin da shugaban Masar ya kawo ziyararsa ta baya-bayan nan Gwamnatin Amurka bata yi alƙawarin ci gaba da baiwa masa tallafi ba tare da duba yadda halin da kasar ke ciki ba a cewar Dun. Labaran duniya kenan kuka saurara. Bada shugaban Najeriya ta maida martani dangane da korafin da shugaba wato tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan yayi cewa ana yi wa iyalansa dita da kulli da sunan yaki da cin hanci da rashawa a cikin hirarsa da wakilin mu Umar Faruk Musa kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya bayyana cewa
shugaba Muhammadu Buhari ba shi da jayayya ko wani matsala tsakanin shi da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan abin da sanarwar mu take cewa shine duk wani dan Najeriya wanda kuma ta hada da shi kansa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan duk wani dan Najeriya da ya san bai karye doka ba don Allah kada ya dame kansa ya ci gaba da gudanar da harkokinsa hankali sa kwance domin babu buƙatar a ce wani zai je ibra masa amma idan ka san ka ketare doka idan ka san ka dai bidiyen nan ta jama'a ka koyi ko kuma ba ta hanyar ka'ida ba mu yaki da rashawa da cin jinin to ai an sa abin da gwamnati take magana saboda haka to lalle kun haka zai aka tambaye ka laifin wa zaka gani kanka zaka ga zarga amma ba za a zargi shugaban Muhammadu Buhari a ce bai san sabon idan babu laifi babu tambaya abin da sanar mu take cewa kenan
to amma idan ka dubi cewa uwar gidan shi tsohon shugaban kasa Jonathan an takura ta an kai ta kotu amma kwace wadansu kudadinta kusan da wuya kai sati da biyu baka ji wasu tsahimmayin shugabannin gwamnatin Jonathan da aka tuhuma ko aka kwace kudi ko aka yi wannan bincike ko wancan akan su ba shin ko ma wane ne ai kana hina da hujja ka kamar an taso shi a gaba ne duk da ko irin gudunmuwar da ya bada wurin tabbatar da demokradiya ba a yi hatsaniya ba, kuma shugaban kasa Buhari ya shaye banansa yana godiya cewa ya ba da haɗin kai an sauya mulki ba tare da hatsaniya a cikin kasa ba.
Eh, wannan gaskiya ne, amma a tsarin mulkin Najeriya shugaban Muhammadu Buhari a shi da iko idan ya yi haka shi ma ya keta da doka kaɗe da dukiyar jama'a miliyoyin dala kawawarsa ya ce a ɗauki ka tafi gidan wannan an bar maka don kai shugaban Najeriya ko kuma kin taɓa auren shugaba ko wani minista. Idan ya haka ya yi adalci da Najeriya shi kansa kuma ranar tambayar za ta zo a yi masa ita. Saboda haka kuma zaton a ce a uwar gida a ce shugaba wani a ce tsofaffi. A'a, kai wanda ka yi mulki aka baka ajiyar dukiyar jama'a idan ana neman dukiyar nan ake sa a tambayar ya za a je a nemi ɗan hamayya wanda shi bai ma san yadda kuɗin nan aka fitar da su ba aka je aka ajiye su. To a kaga an yi zalunci kenan aka je aka taku aka je aka. To wannan gidan shugaba Bello babu zancen takurawa tsakaninta da masu shari'a ne su daina saka shugaba Buhari a cikin wannan magana. Shugaba Buhari ba shi da hurumi a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya da zai kirawo mai shari'a ya ce kai daina sauraron karar kaza in yi haka shi ma kasa tattalin na iya biyowa baya.
Amma idan kai la'akari da cewa shekaru kusan biyu da shugaba Muhammadu Buhari yana mulki, ƴan adawa a Najeriya sun sha korafi cewar an fita kura musu su aka bincike, in ba kwanan nan ba ai ba a ji wani cikakken bincike ma da aka fara a waɗansu jami'an gwamnatin da ke ci a yanzu ba sai yanzu.
Eh, to a kamar da Bahaushe yake cewa wai mutum da cinanin bananin za ka ci shi ne bayan shi don ba a baka ajiya ka karɓa ka taɓa ba za a tambaye ka ne. Maganar nan kullum yin ka muke lokacin da ake wannan kabargaza ake zama a kan tebur kamar za a ci abinci a fito da kuɗi tantan na dala ana karkasawa an gayyaci an jam'iyyar ABGA ko APC ko Labour ba a cire an hamayya ai ba su mulki su suke a zamanin su suke kiɗa su suke rawar su. Saboda haka dan an zo an tambaya an yi adalci dan aka je aka lalubo wanda yake bai ma san inda ake fito da kuɗi ba ballanta na yadda ake raba su a tambaye shi a'a ba a masa adalci ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya yana ƙara ba da haske dangane da sanarwar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bada akan bata ga hujja da tsohon shugaba Goodluck Jonathan Jonathan zai zargi cewa ana takura masa da iyalinsa a yaƙi da ake da cin hanci da rashawa a Najeriya ba. Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja Najeriya.
To samame da rundunar 'yan sandan Najeriya ta kai gidan tsohon gwamnan jihar Gombe kuma shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattijan Najeriya Dan Juma Goje ya bar baya da kura sakamakon zargin samun wani bayani da aka ce ta yi da ya shafi kisan gilla da aka yi wa fitaccen limamin nan na jihar Kano Sheikh Jafar Adam shekaru 10 da suka shige. Wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya na ɗauki da cigaban rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta dawo da kuɗi kimanin naira miliyan 18 da dala 19,000 da riyal 4,000 da ta ɗauke a wani samame da ta kai gidan shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa Sanata Muhammadu Dan Juma Goje a makon jiya. Kakakin rundunar 'yan sandan Mashid Jimo ya ce sun yi binciken da ingantaccen izini kuma cikin abin da suka gano har da fayil-fayil da suka shafi tasarrufin kuɗi a jihar Gombe tun 2005 da kuma wani fayil mai kunshe da bayanai yadda rundunar ta ce tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau ya kitsa halaka marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam. Sanata Goje wanda tun farko ya ce akwai takardun bayanan kasafin kuɗin bana da 'yan sandan suka yi awon gaba da su ya ba da tabbacin dawo da kayan da rakiyar mai ba wa shugaba Buhari shawara kan majalisa ita inan.
Kayaki ba yara suka sa hannu a lokacin da aka kwashe wannan kayaki sai na kira su su tuku cigaba da karɓar wannan abu. Tun lokacin kuma na bar gida ban dawo gida ba amma dai ina labarin cewa riga an mai da wannan abubuwa ne tun da yasa tun mun sa muna kokari muga cewa mun kammala wannan aikin kasafin kuɗi da gaggawa saboda an riga an samu cikas na wajen kwanaki hudu ko biyar saboda wannan hari da yan sanda suka kai gidana amma kuma aiki ga dangadan ta ga dai yanzu wajen karfe wajen 9:30 amma tun da safe muke kan wannan aiki.
A nan Sanata Goje yayi watsi da labarin samun file ko wata takarda kan kitsa kashe Sheikh Jafar.
An shiga daki da an kwashi takardi an shiga ofis na an fafasa an kwashi takardi amma na hakikance ba ni da wani halaka da takardar ta shafi maganan wai yadda shekarar tsara halaka marigayi Sheikh Jafar alaji kansa. Saboda ai lokacin da wani aka kashe Sheikh Jafar ina gwamna kuma gwamnan PDP shekarau yana gwamna yana ANPP ni ina gwamna shi yana Kano mai haɗan da Kano bale haɗan san ma ga yadda aka tsara kashe Sheikh Jafar ne ba. 'Yan sanda kamata ya yi su fi kowa shi nan waya kashe Sheikh Jafar waya tsara in shekarau ne tsara in ba shekarau ne tsara ba sun fi kowa shi nan wannan abu su fito su faɗa wa jama'a gaskiya. kada a manna mini abinda ba gaskiya ne a jikina ba sai a shafa mun kashin kaji a bata mun suna ni ba san komai game da wannan al'amari ba ko kadan saboda haka ni ina gani wani tsari ne na wasu mutane masu neman bata mun suna
da aka tambaye shi shin ko wani mataki zai dauka a gaba gojiya ce yanzu dai zai maida hankali ne kan duba kasafin kuɗi inda kuma ya daura alhakin abin da ya faru ga mutane da ya zayyana masu kwana da tashi cikin hasada Nasiru da Malika Amirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sau madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali ke fatar kuna nan lafiya Kafin Dr. Muhammad Laden ya shigo wannan zauri ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya Za mu fara duban wasu rahotannin ci gaban da aka samu ta fannin kiwon lafiya. 25 ga watan Afrilu rana ce da aka ware domin nazari da kuma jawo hankalin duniya ga illar zazzabin cizon sauro. Kowa kuma ya san yadda zazzabin cizon sauro ke ci gaba da ciwa jama'a tuwa a ƙwarya, musamman a ƙasashenmu masu tasowa. A shekara ta 2015, kimanin mutane 429 ne zazzabin cizon sauro ta kashe. Kasashen Afirka su ne suke da kashi 90 daga cikin 100 na waɗanda ke fama da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Haka kuma, kasashen Afirka suke fama da jidalin kisan da zazzabin cizon sauro ke yi na wajen kashi 92 daga cikin 100 a duk faɗin duniya. Ko da yake hoɓasan da duniya ta yi na yakar wannan cuta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2015 an samu raguwar kisan da zazzabin cizon sauron ke yi na wajen kashi 62 daga cikin 100 sai gashi kungiyar lafiya ta duniya ta bada rahoton cewa bade idan Allah ya kai mu za a yi gwajin wani allurar rigakafin zazzabin cizon sauro a kasashen Ghana da Kenya da kuma Malawi. Kamfanin yin magungunan GlaxoSmithKline na Ingila ne ya kirkiro wannan allurar rigakafin mai suna RTSS. Kwanci tashi ba wuya wajen Allah, wata rana cikin yadda Allah duniya za ta samu damar yin maganin lange-lange mai ramar cuta, sauro kenan.
Les gens parlent, tu sais que t'as oublié, maman, de prendre ta deuxième dose, le traitement, comme enceinte, si ton enfant pouvait seulement parler, il pourra te dire, maman.
Malalin kuma aka cika rabin wa'adin da kasashen duniya suka tsayar na yi wa yara da manya allurar rigakafin cututtukan da za a iya magance su. Shekaru 6 da suka shige, kasashen duniya 194 suka rattaba hannu a kan shirin yin allurar rigakafin cututtuka. Burin wannan shiri shi ne samar da allurar rigakafin kare miliyoyin mutane. Kan wa'adin wannan shiri ya cika wato shekara ta 2020. Dr. Flavia Bosirio ita ce mataimakiyar daraktan shirin kula da lafiyar mata da yara na kungiyar lafiya ta duniya. Ga abin da ta ce.
Immunization and vaccines are the most powerful public health tool that we have.
Ta ce allurar rigakafin cututtuka su ne makamai ko kuma manyan makaman da ake da su na yaƙi da cututtuka. Mataimakiyar daraktan shirin kula da lafiyar mata da yara na kungiyar lafiya ta duniya, Dr. Flavia Bosirio, ta ce shekaru 35 da suka shige, yara miliyan 13 ne suka rasa rayukansu a sakamakon cututtukan da za a iya rigakafinsu. Ta ce duniya ta samu damar rage yawan mace-macen zuwa miliyan 6. Miliyan 6 ma sun yi yawa.
We need in a population to have a vaccination coverage that is above 90% in order to have what we call the herd effect, the herd immunity, which means that you cover.
A saboda haka ta ce ana buƙatar yin allurar rigakafin kashi 90 daga cikin 100 domin a samu baya ga yaran da aka taɓa yi wa allurar rigakafin cututtuka. A kuma samu damar yi wa waɗanda dama su can ba a musu allurar rigakafin cututtuka ba. A saboda yawaita yin allurar rigakafi gashi yanzu ana dab da kawar da ciwon shan inna kwata-kwata daga doron ƙasa. Wuraren da ake rikice ne kawai ake fama da matsalar ciwon shan inna. Misali a arewacin Najeriya da kuma yankin da ke tsakanin kan iyakar ƙasashen Pakistan da Afghanistan. Bara mutane 37 ne aka samu suna fama da matsalar ciwon shan inna idan aka kwatanta da 350 a 1988 lokacin da duniya ta kaddamar ko kuma ta fara yunkurin kawar da cutar shan inna din kwata-kwata daga doron ƙasa. Dr. Flavia Bastiro ta ce sai gashi kuma an waye gari. Kimamin kashi 85 daga cikin 100 na yara ne aka yi wa allurar rigakafin kyanda da sauran munanan cututtuka. To amma duk da haka akwai ƙarin yaran da suke buƙatar allurar rigakafin cututtuka. Kan wa'adin wannan shiri ya cika, Majalisar Ɗinkin Duniya tana son ganin ƙasashe sun ƙara zagi dantse wajen yi wa yara allurar rigakafin cututtuka akai-akai. Haka kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana son ganin an yunkura wajen kirkiro sabbin alluran sauran cututtukan da suke addabar jama'a.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin. Amin, amin, summa amin, ya Allah. Ku bude kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwanku.
Haka ne, lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya, Hajiya.
Za mu fara ne da tambayar takwarata.
To.
Zummai Sa'idu Alhassan Ellyman. To likita tana ce tana so ne ka mata bayanin shin me ke jawo wai cutar nan na dada tsewar harshe ga mata masu juna biyu. Kuma menene dangantakar wannan cuta da irin abincin da muke ci? To da farko ma an ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan soja. Likita, akwai cutar da ke akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta daddace?
Eh, akwai haka, Hajiya. Akwai abubuwan da ke sa ba cuta bane, rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da mu da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci.
To
akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum ke so irin rukuna na ba din nan. To shi mai kamar na ba din nan da na ci din nan suna da muhimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in mace mai juna biyu ba ta da shi yanda ya kamata, zaga wani lokaci zaga idan ta ma yana kamar kaikayi irin su bakinta da leɓenta da kuma zaga suna kamar tsamis kamar suna ciwo haka har da gefen bakinta ma ya tsatsage da harshe duk waɗannan na faruwa.
To likita, dama idan ba ta da wannan rukunin kayayyakin abincin ba da ca ɗin nan, an ba ta da shi sosai a jikinta ne idan ta yi ciki kuma sai abin ya ƙara ya daɗa bayyana?
Eh, ƙara bayyana domin in ba din domin juna biyu din nan yanda ya kamata ma take da shi kan ƙaru sosai. To shi yasa kin san a nan ƙasashen in mace na da juna biyu ko irin abinci take da ci akwai magani ƙwayan magani da ke durkunonin nan za a rinka ba dole su rinka sha kowane rana.
Dan jikin nata ya samu abubuwan da ya
kamata. Shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo. to ake ji wani awo din shi yasa wanda akan ba su magunguna akwai masu rukunoni duk rukunonin za a hada hadda kamar iron mai kamar wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata
to shi kuma malam Adamu yayaji yace akwai wani wai irin wasu irin kurarraji dake fitowa wai akan harshen mutum ne ne ke kawo wannan
to irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa a kan harshen to ya danganta yadda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka akwai magunguna za a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje ya soma to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka
wato wanke baki akai-akai
yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru dole ke sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne ko wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci
subhanallah
eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga
to a saboda haka ga wanda suke da halin zuwa gun likitan kori ya goge musu wannan guga na musamman da ake yi a wace shawara zaka ba su a Najeriya din tunda akwai wanda suke da halin yi din amma kuma ba su yi
idan mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci wanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da awsawaki ne ko da brushi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to gaida Jummai Ali da Dr. Ladan al'ummar garin Chibok inda kungiyar Boko Haram ta sace yan mata 276 shekaru uku da suka shige ta gana da kwamitin shugaban kasa inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya
number 1 hanya na biyu ruwan sha na uku makaranta wanda an ba sojoji har yanzu suka yi abandon nasi
to sai ku kasance tare da mu a shirin mu na hantsi kafin mu karkare ga takaitattun labarai
gaice tsohon mai bayar shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala 500,000 daga kasar Turkiya ya kuma karbi dubban kudade daga jami'an kasar Russia duk da cewa an gargade shi a shekara ta 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar din rundunar aikin soja akan cewa kada ya karbi kudade daga gwamnatocin kasashen waje Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron Amurka guda biyu an kuma jikkata soja ɗaya a lokacin wani samame da suka kai wa 'yan kungiyar ISIS a shirkwatarsu da ke gabashin Afghanistan. Wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta ce dakarun tsaron Amurka na gudanar da wani samame ne tare da jami'an tsaron Afghanistan a lokacin da aka kai musu harin a yammacin Laraba. Daya daga cikin sakonnin da ke fitowa ƙarara sakamakon ganawar shugaba Donald Trump da 'yan majalisar ƙasar akan Koriya ta Arewa shine sake nanata muhimmancin yin amfani da takunkumin da kare tattalin arziki da bin hanyar diplomasiya don matsama Koriya ta Arewa lamba ta kuma kan teburin sasantawa yayin da ake ganin babu tabbas ga komawa bisa teburin sasantawar ƙwararru na ganin goyon bayan China akan wannan kokari yana da muhimmanci to sai dai kuma abin tambaya anan shine ko China za ta goyi bayan matakan da ake shirin dauka akan Koriya ta Arewar. Kwararru a China sun ce gwamnatin kasar na iya bakin kokarinta dan ganin ta takawa Koriya ta Arewa birki a farkon shekarar nan China ta rage yawan gawayin coal da take shigowa da shi daga kasar da Koriya ta Arewa haka kuma ta kara tsuki hanyoyin hada-hada kudade zuwa Koriya ta Arewa. kwamatin kwararru manazarta na dukkanin jami'in Amurka biyu akan dangantakan Masar da Amurka sun buƙaci majalisar tarayya Amurka ta sake tunani kan taimakon da take baiwa kasar Masar.
To a gaishe ka baki daya abinda muke da shi kenan sai kuma nan da hatsi dan Allah Ubangiji ya nuna mana zamu sake shigowa inda Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi a madadin Sarfiru da Malam Firi da kuma John Alheri ke muku fata alheri.